Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Da fatan an wuni lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Muhammad Hafiz Saballe. Muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Alhamis 14 ga watan Janairu shekarar 2021. Abubu da abubuwan da muke tafa da su. Hafiz, ba mu kawo labari.
A jiya Laraba, ƴan majalisar wakilan Amurka sun sake cike shugaban kasa Donald Trump kan dalilin haddasa rikici a makon jiya da ya umarci magoya bayansa da su yi tattaki zuwa ginin majalisar dokokin kasar. A yau Alhamis, wata tawagar masana kimiyya daga hukumar lafiya ta duniya WHO sun isa birnin Wuhan da ke tsakiyar kasar China don fara binciken asalin annobar COVID-19. Kotun kolin kasar Koriya ta Kudu ta tabbatar da hukuncin daurin shekaru 20 a gidan yari.
Kanan labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa ra'ayoyin 'yan Najeriya sun bambanta kan batun tsige shugaba Donald Trump a karo na biyu don da ya tuntun zara magoya bayansa. Sannan kuma hukumar shirya jarabawar kammala karatun sakandare a Najeriya, wato NECO, ta bayyana a sakamakon ɗalibai da suka rubuta jarabawar a shekara ta 2020 da ta gabata, tare da ayyana soke jarabawar wasu makarantu 12 saboda taƙama kuɗi a lokacin rubuta jarabawar. Baya ga haka, Aisha Sula na nan tafa da shirinta na lafiya uwar jiki. Za ka rufa mu faɗan daga cikin saƙonnin da ku masu sauraro kuke aika mana ta hanyar email. Amma duk kafin nan, bari mu fara da shirin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. A jiya Laraba, ƴan majalisar wakilan Amurka sun sake tsige shugaban kasa Donald Trump kan dalilin haddasa rikici a makon jiya, inda ya umarci magoya bayansa da su yi tattaki zuwa ginin majalisar dokokin kasar don dakatar da tabbatar da sakamakon zaɓe, lamarin da ya sauya zuwa tarzoma da tashin hankali mai muni. Ƙuri'un masu rinjaye 232 ne suka amince da tsige shi, kana ƙuri'u 197 suka ƙi amincewa da hakan a daidai lokacin da ya rage mako guda yana wa'adin mulkin sa na shekara 4. Yan majalisar sun hada da na jam'iyyar Democrat tare da yan jam'iyyar Trump ta Republican 10. Ƙuri'ar dai ta sa Trump ya kasance shugaban kasa na farko da aka tsige shi sau biyu tarihin shekaru 245 na siyasar kasar. A shekarar da ta gabata, majalisar dattawan kasar ta wanke shi akan wasu zarge-zargen, yanzu kuma zai fuskanci wata tuhumar bayan sabuwar gwamnatin Joe Biden ta kama aiki a ranar Laraba mai zuwa. Abinda kawai da za a bukata a majalisar dattawan shi ne kashi 2-3 su sa hannu sai a tabbatar da tsigewar. A yau Alhamis, wata tawagar masana kimiyya daga hukumar lafiya ta duniya WHO sun isa birnin Wuhan da ke tsakiyar kasar China don fara binciken asalin annobar COVID-19. Tawagar mambobin 10 na kasa da kasa sun tashi zuwa Wuhan kai tsaye daga Singapore, kana nan da nan suka killace kansu na kwanaki 14. Wasu wakilai biyu na tawagar ta hukumar ta WHO sun tsaya a Singapore bayan da aka gwada su aka tabbatar sun kamu da COVID-19, a cewar wasu jerin sakonnin Twitter daga hukumar. An fara gano kwayar cutar ta farko ne a Wuhan a ƙarshen shekarar 2019, kana kuma ta yadu a sassan duniya, lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutum sama da miliyan 1.9 cikin kusan mutum miliyan 92.3 da suka kamu da cutar, a cewar cibiyar bincike ta jami'ar John Hopkins. Bayan watanni na tattaunawa da zarge-zargen China na hana gudanar da wani bincike mai zaman kansa, tawagar ƙwararru na hukumar lafiya ta duniya WHO sun sauka a Wuhan da ke China. A yau Alhamis, kamfanonin watsa labarai na China sun ba da rahoton isar tawagar hukumar WHO wanda ta hada da masu bincike daga manyan jami'o'i a duniya, ciki har da ƙwararru akan fannin kimiyyar dabbobi da annoba. Tawagar mambobin 15 za su shafa kusan wata guda a China.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe, wanda nan ba da jimawa ba sai sake dawowa domin kawo mana ƙarshen labaran duniyar. Kamar da kuka ji a farkon shirin, ra'ayoyin 'yan Najeriya sun bambanta kan batun tsige shugaba Donald Trump a karo na biyu don laifin tunzura magoya bayansa. Tun bayan labarin tsige shugaban kasar Amurka mai barin gado a karo na biyu da majalisar wakilan kasar ta yi a jiya Laraba, 'yan Najeriya da dama ke bayyana mabambantar ra'ayoyinsu game da batun inda wasu ke maraba da matakin wasu kuma ke cewa yazo a kurarren lokaci wakiliyar mu Halima Abdurrauf na dauke da karin bayani
Matakin tsige shugaba Donald Trump na kasar Amerika da ƴan majalisar wakilan kasar suka yi a jiya Laraba da yazo ne a saura kwanaki 6 shugaban ya bar kan karagar mulki kamarin da tsohon jakadan Najeriya ambassador Suleiman Dahiru yayi jawabi akai da haka
cire shi saboda a samu a ga karshen shi a cikin Republican Party yanzu dai ya zama mishi abun kunya ba yanda zai zo ya ci zai nemi wani abu kuma kuma ba wannan abu kawai ba in an bi abubuwan da manya suke ina ji daga karshe za a gurfanar da shi a kotun shari'a watakila ya zama shugaban America da za a taba kashi kurkuku
Abdulrahman Muhammad Ali mai fashin baki kan lamarin siyasa ma ya bayyana ra'ayinsa
to duba da yanayin abubuwan da ke faruwa na siyasar Amurka to a yanzu a daidai wannan lokacin ba maganan cire Trump bane a gaba kamata ya su mai da hankali yadda za a san shirye-shirye da za a samu shugaban kasa mai jiran gado ya hau mulki to a yanzu kamata yayi a bar shi shi dai kawai ya je da ra'ayinsa da kuma ya shafa wa kansa bakin fenti kamar yadda mutane suke gani
dan majalisar wakilai ne wakiltar mazabar bungudu Umaru a tarayyar Najeriya Shehu Ahmad ya ce
na fahimta wannan yayi nuni ga cewa ba wanda yafi karfin doka kuma mutane su ne kusan da ke za su mutunta doka su su yi amfani da ita kuma ina ganin wannan ya nuna aya cewa mutunta karfin iko ga mutane yake ba ga mutum ba idan aka baka shugabanci to kawai an dora ka ne a matsayin shugaba amma wanda kake shugabanci ya kamata su nura da irin dokokin kasar su da kuma abubuwan da ya kamata su nura da su
ita ma malama Zainab Ibrahim ta tofa albarkacin bakin ta da batun tsige shugaba Donald Trump
wannan al'amari ne wanda yayi daidai domin demokradiya duk fadin duniya na Amerika ita ce kan gaba kowa a Amerika yake koya saboda haka a bar mutum ɗaya tsagiri ya zo ya nemi lalata al'amura ko da ya rage kwana ɗaya ya sauka ne ya kamata a tsige shi don wannan ya zama kaman abun koyi wanda duk yake nema yayi irin wannan iya shegen don ya ga ya kusa sauka ko wani abu in ya tuna cewa a Amerika ma Trump saura kwanaki kalilan da suka rage mishi an tsige shi zai mai da wukansa baya
masani a kan sha'anin tsaro Kabir Adamu na ne ra'ayin cewa
wannan ya nuna cewa tuhumar da ake yi mashi shugaba Trump na cewa shi ne yayi ummul aba'itar mamaye da aka yi ma majalisar ita kasar Amerika a makon da ya wuce wanda kuma ana duban sa karkashin tuhumar zagon kasa na kasa ya yana da muhimmanci sosai a ce shugaban kasa wanda shi ne ya kamata a ce ya kare kasa ya zo yayi irin wannan laifi kuma har aka samu ƴan majalisa daga bangarori biyu na siyasar da ke da muhimmanci a Amerika su zo su goyi baya har a tsige shi to wannan lalle ba karamin misali bane zai zama daga wayansu kasashe da kuma ita kanta kasar Amerika din a takaice dai abu ne mai kyau ga ingancin demokradiya
tsige shugaba Donald Trump da ya sanya shi a matsayin shugaban kasar Amerika na farko a tarihin kasar da ya taba fuskantar tsigewa sau biyu yana kan karagar mulki lamarin da masu sharhi kan lamuran siyasa suka bayyana a matsayin tabo gare shi a sha'anin siyasa Halima Abdulrauf muryar Amerika daga Abuja Najeriya
to a gaida Halima Abdulrauf har yanzu dai kuna tare ne da sashin Hausa na muryar Amerika kai tsaye daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga Hafiz ya dawo da ƙarshen labaran duniyar
Kotun kolin kasar Koriya ta Kudu ta tabbatar da hukuncin daurin shekaru 20 a gidan yari ga tsohuwar shugabar kasar Park Geun-hye bisa tuhume-tuhumen cin hanci da rashawa. Yan majalisar dokoki sun tsige Park mai shekaru 68 da haihuwa a shekarar 2016 bayan da aka fallasa ta da wasu makusantanta sun karbi cin hanci na miliyoyin daloli daga manyan masu fada a ji a Koriya ta Kudu wanda ya haifar da gagarumar zanga-zangar neman tsige ta na tsawon makonni. Kotun tsarin mulki ta tabbatar da tsige ta da cire ta daga ofis bayan shekara ɗaya an kuma same ta da wasu laifuka na karɓar kuɗaɗe ba bisa ƙa'ida ba daga wasu tsoffin shugabannin leƙen asiri uku wanda aka fitar daga cikin kasafin kuɗaɗen hukumomin. An kuma yankewa Park wani hukunci daban na yin katsalandan a cikin zaben fidda gwani na jam'iyyarta kafin zaben majalisar dokokin ƙasar na 2016 wanda ya ƙara mata ƙarin shekaru biyu a gidan yari. wanda ke nufin za ta iya zama a gidan yari har zuwa shekarar 2039. A yau Alhamis hannayen jarin Asiya yawancinsu sun yi sama, yayin da masu zuba jari ke jiran zababban shugaban ƙasar Amurka Joe Biden ya bayyana cikakkun bayanai game da ƙudurinsa na ƙarfafa tattalin arziki. Kasuwar zuba jari ta Nikkei da ke Tokyo ta rufe da riba, inda ta cira da 0.8%, yayin da S&P ASX ta Sydney ta yi sama da 0.4%. Hang Seng ta Hong Kong ta cira da 0.9%. Kospi ta Seoul ta cira da kashi 1.6%. Composite ta Shanghai ta yi ƙasa da 0.9%, yayin da T-Sec ta Taipei ta rasa 0.4%. A hada-hadar da aka yi da ƙarshen yini, Sansan ta Mumbai ta yi sama da 0.2%. A hada-hadar kayayyakin sayarwa kuma, an sayar da zinare kan dala 1,840.60 kowane ounce, ya yi ƙasa da 0.7%. Dan yamman Amurka an sayar da shi kan dala 53.10 kowace ganga, ya yi sama da 0.3%. Kana dan yamman Brent an sayar da shi kan dala 56.20 kowace ganga, ya yi sama da 0.2%.
Madalla, hukumar shirya jarabawar kammala karatun sakandare a Najeriya, wato NECO, ta bayyana sakamakon ɗaliban da suka rubuta jarabawar a shekarar ta 2020 da ta gabata, tare da ayyana soke jarabawar wasu makarantu 12 saboda samun su da tafka maguɗe a lokacin rubuta jarabawar. Wakilinmu Mustapha Nasir Batsari na ɗauke da ƙarin bayani.
Hukumar shirya jarabawar kammala karatun sakandare a Najeriya, wato NECO, ta bayyana sakamakon ɗaliban da suka rubuta jarabawar a shekara ta 2020 da ta gabata, tare da ayyana soke jarabawar ɗaliban wasu makarantu 12 saboda tafka maguɗin jarabawar. A wani taron manema labarai a hedikwatar hukumar ta NECO ta Najeriya da ke birnin Mina, babban magatakardar hukumar Professor Gudjon Obioma ya ce daga cikin ɗalibai $1,202,992 da suka zauna rubuta jarabawar, ɗalibai $894,101 ne suka samu cin maki 5 da suka hada da darasin Ingilishi da kuma lissafi. Professor Obioma ya ce makarantun da aka soke jarabawar tasu saboda taimakawa ɗalibai wajen tafka maguɗin jarabawar sun fito ne daga jihohin Adamawa, Kaduna, Katsina, Niger, Taraba da kuma birnin tarayyar Najeriya Abuja. To sai dai tuni masu ruwa da tsaki akan harkar ilimi musamman a yankin arewacin Najeriya suka fara nuna damuwa da kuma shakku akan yadda jihohin da aka samu da wannan matsala sun fito ne daga yankin arewacin Najeriya. Muhammad Jamilu Muhammad shine tsohon shugaban kungiyar ɗalibai musulmi a Najeriya. Ga abin da yake cewa akan wannan al'amari.
Dan sai a duba adalci a duba ko ina da ina. Don ni a fahimta na ban san da kaya ba. Daga jihohin gaba ɗaya shi a ɗaya ne na wannan kasance suka tawo. Kuma wanda idan aka duba ba yana ganin kamar tarihin maguɗi da abubuwan da ake yi. Ana ganin kamar shi an da ba ga an tabo su a cikin wannan wanda aka soke ba kamar sun fi. Wannan ba ina cewa wannan da aka yi musu ba dace bane, amma a yi abin gabaki ɗaya da zai
ta ina fahimta ka bai kamata jihohin arewa ne kadai aka samu wannan matsala ba.
Kwarai da gaske, domin a da abin da aka fahimta duk arewa yana ganin kamar ɗan kudu suke maguɗi. To ba wannan ba shi ne wai don an wasu ke wa'annan an yi abin da yake dace, amma can su ma duba duk waɗanda suke da haka ɗin a yi kada yi waraya a cikin abu.
A yanzu dai hukumar ta NECO ta ce akwai wasu makarantun da za su sake zama rubuta jarabawar saboda a baya zanga-zangar kawo ƙarshen ƴan sandan SAS ta hana su rubutawa. Mustapha Nasir Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To a gaida Mustapha Nasir Batsari, wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mita 16.25 da kuma 31. A jihohiyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com domin samun labarai da dumdumin su. Yanzu kuma ga Aisha Tsile dauke da shirin lafiya uwar jiki. Lafiya uwar jiki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Barkanku da jimirin sauraron mu. Ni ce Aisha Tsile zan gabatar muku da wannan
shirin sarkin baiwa.
Shirin mu da ya gabata mun kawo muku bayani kan cutar zazzabin cizon sauro wato malaria, inda kuka ji yadda cutar ke illata mutane da kuma me ke haddasa ta. Daya daga cikin hanyoyin dakile cutar kamar yadda likita ya bayyana mana shine hana yaduwar sauro da ke haddasa ta, wato ya jaddada daukar rigakafi wanda masu iya magana kan ce yafi magani. Daya daga cikin hanyoyin rigakafin kamar yadda likitan ya mana bayani a shirin mu da ya gabata shine tsaftar muhalli don hana yaduwar sauro mai haddasa cutar. Saboda haka a wannan shirin za mu tattauna ne da sarkin tsafta Kano kuma mataimaki na musamman ga gwamnan Kano a bangaren tsaftar muhalli Alhaji Jafaru Ahmed Gwarzo.
To na farko dai sauro shike haddasa ciwo na wannan da kanshi da sauro da ita malaria da sauran cututtuka da yawa. Idan za mu dinga tsotsa magani a dakuna ko a gidaje, wannan in ji bature temporary ne. Idan za mu dai mu ce za mu sa rigakafin sauro ko gidan sauro, shi ma wannan temporary ne. Saboda wanda yake aiki a waje ko ko al'adar mu ta arewacin Najeriya ba su hira a waje, ya ga cewar ba su ga cikin net ba. Saboda haka ainihin inda sauron ke hayayyafa shi ne wurin ruwa mai kyau da kuma ruwa mara kyau wanda yake bai da amfani ya ruwa ya kwanta. Inda kuma ke tarin shara sauron wadaka a wajen wuri kuma mai duhu sauron na son wannan guri. Saboda haka duk wannan zagaye-zagaye da ake yi, wato maganin abin shi ne a gyara muhalli duk inda ruwa ya kwanciya a sallame shi. Irin kafkuna da ruwa ke kwanciya irin makaranta, irin kamar a cikin birnin Kano muna da gurare kafin nan a kewayen inda ake badala-badala kuma kai ana kiwon kifi a ciki kai tsaye yadda kasashen duniya suka fi gaba. Idan muna da wani al'adar hayyan ana ta na haka, to ba za mu ci gaba mu yi ta sauran nan ba. Duk wani abin da ake gaba na bayyana a baya, wani feshin magani, wani shiga sauro, dukkan su wannan kamfanin ya ɗinga bikin.
Sai ka ga yanzu sababbin unguwanni da ake kafawa yawanci za ka ga awon igiya ne kuma ba a fidda magudanar ruwa, sai dai kawai mutum ya zo ya gina gida shikenan sai ya saki kariya kofar gidansa kawai. To wani irin shawara ko kuma jan hankali za ka yi wa al'umma game da tsara unguwanni da su makamanta haka?
Duk inda aka ce awon igiya ya san kariya da ake wa ya tsafta kalar tsaye, wannan babu shi. Domin awon igiya awo ne wanda yake ci da katai, yana haddasa abubuwa da yawa gaske na rani tsafta da kuma rashin lafiya, ga cunkoso, ga ciwon kankarau, ga abubuwa ga sunan babu gudun zuba shara, babu duk a wayewa sai ake yin abubuwa da yawa marasa ciwon da suke lafiya illa. Sun kuma yin koma birane da suke kara gari kada ta yi wannan sa ido a kan hana awon igiyan nan. Wannan ya saka dokar tsafta ta kakaf tashi na bakwai na dokar tsaftar Najeriya.
Ban akwai wani hukunci da ake ɗauka wanda ya karya wannan doka?
Dama sashi na bakwai na dokar tsaftar Najeriya duk wanda ya karya wannan doka ana kai shi kotu ko an bai daga bayar da ya yi ba ko ya fara a aka ɗaiɗe shi da tsaya ba ya ji a kai shi kotu. Yanzu mu a Kano muna da kotuna guda 16 na titi da gidanka na yankunci nan take, kuma muna da kowace karamar hukuma a jihar Kano an ba da umarni ga majistori cewa duk lokacin da malamin tsafta ya ga wani laifi na karanta an saba da kan tsafta ya miƙa shi gurin wannan kotun.
To na tattauna da jama'ar gari akan yadda suke kula da magudanar ruwansu wanda ke baiwa sauro mafaka
Kabiru Ya'u Danbata mazauni ne a unguwar Na'ibawa a can Kano, Najeriya.
Na'am, gaskiya haka ne. Kamar dai mu bangaren namu mu ma muna ganin abin da yake kawowa bai wuce dai rashin kwashe fata kuma da taruwar bola haka
a unguwar nan
tare da ake tsarawa akan hanya.
To a matsayin ku na mazauna irin waɗannan unguwannin, wanne kokari kuke yi domin ku ga cewa kun gyara muhallin ku, kun tsaftace magudanar ruwa?
Yawwa, muna kokarin hada kan mazauna unguwar da ya yanci ba, mukan hada tarika haka na kwamiti na unguwa a yi kamar abin da ake kira aikin gayya kenan. Muna yin daidai gwargwadonmu.
Ata mu da yanzu a kan magudanar ruwa yanda muke musu drainage muke yi sosai, muna zuba kankara a ƙasan kwatar. To ko yaro ka turo da manjagara daga gida ka ce je ka kai yashi kwatar nan in ya zo zai yashi ta. Amma abin da ake samun tangarda a kai bayan an yashi din sai yaron su ke kwashewa. To wannan abin da yake damunmu. Ita kwatar da an fara da ya kamata a ɗebe ta daga gurin.
Haka.
Amma muddin ba a ɗebe ba to za ta koma kuma sai ta cutar da mu.
Gaskiya ne.
To saboda haka shi ne ni na ga cewar yanzu ban san da nake duk wanda ya gida to sai ai wannan tsamin ya sa kankara a ƙasa. Kuma mu yanzu unguwarmu mun hana a yi sokawai a waje sai dai an mutum zai yi a cikin gidansa. Saboda haka wajen wannan matsalar ita ce take damunmu. To amma muna kawo ƙarshen wannan abun. Tunda yanzu an haɗa kai a unguwa ba dama ka yi wannan abun a gaban gidansa.
A tattaunawa da muka yi da sarkin tsafta ya ce akwai doka da za a iya hukunta mutum idan bai gina kyakkyawan magudanar ruwa da sokawai ba. An san da wannan doka kuwa?
Sai dai in ta zo mun kam wannan doka ba mu ji ta ba har zuwa yanzu da muke yanke magana. Amma mun haɗa kanmu a ƴan unguwa ba dama ka zo mana da wani tsari ba tsarin da muke da shi ba. Shi yasa muna da ƙarancin sauro a unguwanmu.
Masha Allah.
Fiye da wasu unguwanni.
Ba ku ba zazzaɓin cizon sauro kenan.
To sai dai abin da ba za a rasa ba.
Ka san da cewa rashin kyan magudanar ruwa da rashin tsaftar muhalli yana haddasa kwanciyar sauro kuma ya haddasa zazzabin cizon sauro, kana da labarin haka?
Tabbas ina da masaniya.
To wani kokari kuke yi?
Duka da ake yi dangane da lafiya da da ka bi ina jin irin shawarwari da irin wannan abubuwan da muka ma'aikatan lafiya da tsafta suke dabba da irin wannan shawara.
To wace guduma kake bayarwa wajen faɗakar da al'umma domin su ma su shiga wannan tsari na kula da magudanar ruwansu da kuma muhalli, kula da muhalli?
Yawwa, gudunmawar da muke bayarwa dama shawarwari ɗan misali mutanen da suke yin shara daga cikin gidajensu ko kuma daga shagunansu na kasuwanci zai fi tara ta akan hanya. Dama wannan shi ne ma kusan dukkanin matsalar da ake fuskanta a yanzu. Za ka ga mutum ya yi shara daga cikin gidansa ya je ya taro ta ya kawo ta wajen ƙofar gida ko kuma ya zo ya zuba ta a magudanar ruwa, wanda shi ne yake ba mu irin matsaloli misali da damuna hanyoyin ruwa za su toshe, wanda shi ma kansa hakan yakan sa hanyar ta mutu da zamana babu wata hanya ma mai daɗin bi saboda duk farega an toshe duk magudanar ruwa. Saboda haka muna ƙoƙari matuƙa wajen faɗakar da mutane da ba su shawarwari akan yanda za su, da kuma ƙungiya da muke yi ta unguwa da muke yi da kanmu mu tsaftace su a kwamitance. Na'am, ina da labarin wannan bai ba. Gaskiya a lokacin akwai wani makwabci na da bai yi drainage ba. Saboda haka duk wani ruwa da ake amfani da shi na gida ko na wanke kwanukan abinci da sauransu duk yana zuwa ya kwanta akan layi. To tabbas na gama shaida mayar da wannan hukumar take da hukunci akan masu irin wa'annan ɗabi'un.
To jama'a, mu kyautata muhallinmu domin daƙile cututtuka da ke iya yaɗuwa sanadiyar rashin tsaftar muhalli. Domin lafiya aka ce ita ce uwar jiki. A nan muka kawo ƙarshen shirin. Muna fata an amfana. A tara mako na gaba domin jin wani sabon shirin. masu sauraro ka iya turo mana tambayoyi akan harkar lafiya. Insha Allahu kwararrun likitoci za su amsa muku. A halin yanzu a madadin dukkan waɗanda suka tallafa musamman ma Julie Lazarus Gresham, ni ce Aishatu Sule. Allah ya kare mu da lafiya.
Ya Ubangiji sarkin baiwa.
A kai da Aishatu Sule. Yanzu kuma sai ka dan daga cikin sakonnin da ku masu sauraro kuke aika mana ta hanyar email.
Sakon farko ya fito ne daga Malam Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe, wanda ya ce assalamu alaikum biyoyi Hausa. Haba gwamnan jihar Kano Dr. Umar Abdullahi Ganduje, gaskiya matakin komawa albashin ma'aikata mafi karanci naira 18,000 maimakon 30,000 wannan san ba daidai bane, ganin yadda yanzu rayuwa ta ƙara tsada. Dan haka ya kamata gaskiya ya saki duba wannan lamari da idan basira, da Hausawa na cewa dan gobe ake wanke tukunya. Sai kuma sakon Audu Shatima Macina daga jihar Yobe, wanda yake assalamu alaikum biyoyi Hausa. Dan Allah ku mika sakona zuwa gwamnatin kasar ta Najeriya da ma gwamnatocin mu na jihohi dangane da batun rijistar katin zama dan kasa da ya kamata su sa ido sosai, domin gaskiya waɗannan mutane sukan karbi na gora kafin mutum ya samu shiga a masa wannan kati. Ku tashi lafiya. Sai kuma sakon Ali Muhammad dan Fulani Mara Dawa da Almadu Admo Baga daga jihar Zamfara, waɗanda suka ce assalamu alaikum biyoyi Hausa. Muna kira ga majalisar ɗinkin duniya da kuma manyan ƙasashen duniya masu ƙarfin tattalin arziki cewa ya kamata su kai wa al'ummar Madagascar agajin kayan abinci, ganin irin yadda yunwa take yi wa al'ummar ƙasar barazana. Sakon Sani Muhammad Chindo unguwar Karkon Madaki a jihar Bauchin tarayyar Najeriya cewa yi assalamu alaikum biyoyi Hausa. Dan Allah ku bani dama in yi jinjina ga hukumar tsaron farin kaya ta DSS, inda ta bankado wata makarkashiya da wasu bata gari ke shirin haddasa rikici a tsakanin al'umma. Ya Allah ka dada tona asirin duk wani mai niyyar kawo mana wata matsala a ƙasar Najeriya. Amin summa amin. Ya Allah muna roƙonka daga kawo mana ƙarshen corona a Najeriya da ma duniya baki daya. Amin. Sako daga kawo mai ruwa Bajoga. Assalamu alaikum muryar Amurka. Dan Allah ku bamu dama mu kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya. Ya kamata ta dauki matakan da suka dace domin kare lafiyar malamai da dalibai a makarantu, domin bude makarantu a lokacin da ya dace. Hakika ci gaba da rufe makarantu zai kawo gagarumin koma baya a fannin ilimin kasar mu. Da ƙarshe muke addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen wannan annoba. Sako daga Aminu Malam Maduri da Rabi da Kodunari da Haruna dan Koli Garbo Miga a jihar Cikawa.
To akai da Mahmud Lalo. Har yanzu dai ga Hafiz da labarai, amma fa a takaice.
A jiya Laraba, 'yan majalisar wakilan Amurka sun sake tsige shugaban kasa Donald Trump kan dalilin haddasa rikici a makon jiya, inda ya umarci magoya bayansa da su yi tattaki zuwa ginin majalisar dokokin kasar don dakatar da tabbatar da sakamakon zaɓe, lamarin da ya sauya zuwa tarzoma da tashin hankali mai muni. Ƙuri'un masu rinjaye 232 ne suka amince da tsige shi, kana ƙuri'u 197 suka ƙi amincewa da hakan a daidai lokacin da ya rage mako guda yana wa'adin mulkinsa na shekara hudu. 'Yan majalisar sun hada da na jam'iyyar Democrat tare da 'yan jam'iyyar Trump ta Republican 10. Fayyau Alhamis, wata tawagar masana kimiyya daga hukumar lafiya ta duniya WHO, sun isa birnin Wuhan da ke tsakiyar kasar China don fara binciken asalin annobar COVID-19. Tawagar mambobin 10 na kasa da kasa sun tashi zuwa Wuhan kai tsaye daga Singapore, kana nan da nan suka killace kansu na kwanaki 14.
To masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗayansa. Sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu kan a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatarwa, sai kuma Julie Lazarus Gresham da ta haɗa mana shirin, ni Hadiza Kyari ke cewa mu huta lafiya sai mun haɗu a shirin madadin idan Allah ya kai mu. Sai dai kada ku yi nisa, domin ga shirin yau da gobe.